إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلا شي متالن البركة مسلا شنقوا اللقاء لكينا شكين قرن بوشي أجهر بوشي أولا ينبتشين الأربا يو بيوغ وتر رمضان يجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دالي هدو دا أربعين دبيو واندا كما يكي داي داي دا شا هدو غواتن هدو شيكر الميلادية تا دبو بيو دا أشرن دا دايا واندا مجلسي na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin suratul anbiya wanda zamu tashi akan aya ta nawa cewa hadha dhikrun mubarakun anzalna
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Wannan alqur'ani dhikrun tunatarwa ce, mubarakun mai albarka ne, anzalnahu da muka saukar da shi, afa antum lahu munkirun, yanzu ko masu musun sani. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala a baya ya faɗa mana abin da ya bawa annabi Musa alaihi salam na hujjar da take rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin. Allah ya bawa annabi Musa hujja wacce take rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, wanda Larabawa da suke tare da Yahudawa a garin Madina ko kuma a sauran yankuna na Jaziratul Arab suna ganin yadda Yahudawa suke rike wannan littafi na Taura da Allah ya basu, yadda suke kankama wannan littafi, yadda ma suke rigima wajen kare littafin su, haka nan suke farin ciki da wannan littafin na Taura da Allah ya basu suke karantawa. To shine Allah subhanahu wataala ana yake kwadaitar da su ba Larabawa ga wani littafi nan wanda yake kunshe da tunatarwa, shine Alqur'ani da Allah ya saukar musu. Sannan kuma littafi ne mai albarka, yafi wanda aka ba wa annabi Musa alaihi salam, yafi wanda yake hannun Yahudawa suke tutiya da shi. Shine yace wa hadha dhikrun anzalnahu mubarakun, wannan alqur'ani tunasarwa ce da muka saukar muku da ita, kuma mai albarka. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zama tunatarwa ce wanda zai tunatar da mutum abinda zai wa'azanti da shi, ya tunatar masa abinda ya manta, ya tunatar da shi abinda zai fuskanta nan gaba, ya tunatar da shi Allah subhanahu wataala, ya tunatar da shi ranar gobe kiyama da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala. Kuma littafi ne da yake cike da albarkatu, wato da alhairai masu yawan gaskiya na duniya da lahira. Allah ya saukar da shi kamar yadda ya saukar da Taura ga annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna. Ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya sifanta wannan littafi na alqur'ani da cewa littafi ne mai albarka, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah subhanahu wataala ya ce wannan littafi ne wanda muka saukar da shi kuma mai albarka, fattabi'uhu, dan haka ku bi shi, wato ku bi abinda yake koyarwa, ku yi aiki da shi, wattaqu kuma ku kiyaye dokokin Allah, la'allakum turhamuna, dan ayi muku rahama. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka, liyadabbaru ayatihi, domin su yi tintintini a cikin ayoyinsa, wal yatadhakkara ulul albab, kuma masu hankali su wa'azantu da abin da yake ciki. A nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sifanta Al-Qur'ani da sifofi guda biyu, bayan ya ce haza yana nuna abin da yake gabanka a nuna maka shi. Lokacin Al-Qur'ani ana saukar da shi a gabansu, suna ganin sanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karba Al-Qur'ani daga mala'ika Jibril, saboda haka gashi nan a gabansu. Ko kuma an yi amfani da kalmar haza, wacce take nuna wani abu da ake nunawa a gabanka, domin a nuna muku cewa Al-Qur'ani littafi ne wanda yake da sauƙin, wato yake da sauƙin samu, yake da sauƙin karanta, ba littafi ne wanda yake da wahala ba, ba littafi ne wanda fahimtarsa take da wahala ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe shi, wala qariya sannal qur'ana lizikr, Allah ya sauƙaƙe Al-Qur'ani ta fuskar yadda zaka same shi da kuma yadda zaka karanta shi, duk talaucin mutum zai iya samu Al-Qur'ani ba wahala samuwa gare shi ba. Sannan baya ga haka, koyan karatun shi da karanta shi ba wahala ne da shi ba. Haka nan gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na fahimtar larabci, gwargwadon abin da zaka iya fahimta daga cikin ayoyinsa. Saboda haka ba littafi ne wanda yake da sarƙaƙiya a cikinsa ba, littafi ne wanda yake kurkusa da ku ta wajen samunsa da wajen fahimtarsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da zikir, cewa Al-Qur'ani tunatarwa ce. Wannan sura, suratul anbiya, yana daga cikin surorin da yana daga cikin sunayen da wasu malamai sukan ambace ta da shi, sukan kirawo ta da suratul zikir, sukan kirawo ta da suratul zikir, saboda a ciki Allah subhanahu wata'ala ya maimaita ambatan wannan zikir a cikin ta ba guri ɗaya ba, wato ya zo da dama a cikin wannan sura. A farkonta Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma ja'ahum bin dhikru min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun, dhikru min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ta yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Haka nan ayar da muka karanta jiya, wa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin. Sannan gashi wa hadha dhikru mubarakun anzalnahu. Saboda haka kalmar dhikr ta yi ta maimaituwa a cikin wannan sura, wadda ta sa wasu daga cikin malamai suka kira wata suratul zikr, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafin Fatawa. Saboda haka a cikin Al-Qur'ani Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya abinda zai tunatarwa da mutum duk abinda yake bukata ya sani, tun daga sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin sunayensa da sanin sifofinsa har zuwa sanin sifofin manzannin Allah da annabawan Allah da ya aiko. A cikin Al-Qur'ani akwai sanar da mutane abinda ya shafi hukuncensu, shari'o'insu da suke da alaka da ibada da mu'amala da zamantakewa a tsakaninsu. A cikin Al-Qur'ani akwai abinda ya shafi ambaton abinda zai biyo bayan wannan rayuwa, ta rayuwar lahira, abinda zai biyo bayan rayuwar wato tashi bayan mutuwa, da ambaton aljanna da sifofinta, da abubuwan da ta kunsa na ni'imomi, da ambaton wuta da sifofinta, da abubuwan da ta kunsa na azaba. Haka nan Al-Qur'ani cike yake da labaru na gaskiya na al'ummomin da suka gabata, yana tunatar da mu abin da ya riga ya gabata, yana sanar da mu abin da ya riga ya gabata na labarin annabawan da suka gabata da al'ummominsu, da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi da su, ya tserar da annabawa yayin da ya saukar da azabarsa, ya kuma halakar da waɗanda suka yi jayayya da annabawan Allah. Haka nan a cikin Al-Qur'ani wato akwai faɗakarwa da jan hankali akan abin da ya shafi dalilai na hankali waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaitarsa da bauta. Saboda haka babu wani abu wanda yake mai kyau ne ɗan adam ya kamata ya san shi, ya amfana da shi, face Al-Qur'ani ya yi ishara zuwa gare shi. Haka nan babu wani abin da yake mara kyau ne, mummuna, wanda ya kamata ko ya wajaba ɗan adam ya guje masa, face Al-Qur'ani ya yi faɗakarwa ya jan hankali a kansa. Saboda haka cike yake da tunatarwa. Allah subhanahu wata'ala ya kira shi zikir. Sauraka zikir ne ga kowa da kowa, kuma zikir ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah, saboda su suka fi kusa da su amfana da shi, domin su suka san muhimmancin sa, suka san amfanin sa, suka san girman wanda ya saukar da Al-Qur'ani, shine Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya kirawo Al-Qur'ani da wannan suna zikir a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani, ayoyin da muka karanta na baya wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya kirawo shi da zikirin mubarak, cewa zikiri ne mai albarka, wato tunatarwa ce, faɗakarwa ce, sannan kuma mai cike da albarka. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, lalle mu muka saukar da wannan zikiri, yana nufin Al-Qur'ani, kuma mu ne waɗanda za mu tsare maka wannan zikiri. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga wannan zikir da cewa ruƙonsu da shi zai sa su samu ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda ya faɗa a ayar da ta gabata, walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun, mun saukar muku da littafi wanda yake kunshe da ɗaukakarku, da abinda idan kuka rike shi za ku yi suna, duk za a ji labarinku ko ina da ina, saboda abinda za ku sifanta da shi na halaye masu kyau. Saboda Al-Qur'ani zikir ne, kuma Al-Qur'ani abin karantawa ne a ambaci Allah subhanahu wata'ala da shi. Babu wani zikiri da za a yi a duniya wanda ya kai karatun Al-Qur'ani, shine afdalul zikri alal itlaq. Duk wata kalmar da zaka ambaci Allah da ita ta zikiri, akwai ta a cikin Al-Qur'ani. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, duk wata kalmar da ake faɗa wala haula wala quwwata illa billah ta zikiri, zaka samu Al-Qur'ani ya kunshe ta. Saboda haka shine afdalul zikr, babu wani zikirin da ya kai karatun Al-Qur'ani. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da shi, kuma ya ambace shi da dhikr, wal Qur'ani dhikr. Allah ya rantsuwa da Al-Qur'ani kuma ma'abocin wato tunatarwa, wanda yake kunshe da abin da zai tunatar da dukkan wanda yake karanta shi. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi gargadi, wato gargadi mai tsanani ga wanda zai bijire ma wannan zikiri, ya je ya kama wani abu daban, ko kuma ya bi son zuciyarsa. Wani arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa. Ce duk wanda ya bijire wa ambatona, yana nufin Al-Qur'ani, ya bijire wa karatunsa da aiki da shi, Allah subhanahu wata'ala ya ce to yana da rayuwa ta kunci, yana da rayuwa mai tsananin kunci a nan duniya, da kunci a rayuwarsa ta zaman kabari, da kunci kuma bayan tashi domin hisabi. Saboda zai gamu da azank fi hadhihi alhayat, ko ba komai ba mutum zai shiga rayuwa irin ta dimuwa, rayuwa ta rasin alkibra, ta rashin manufa. Wannan kadai ya ishi mutum kunci, ko da kuwa zai zanto a cikin yalwa yake ta fuskar kayan alatu na rayuwa, ta fuskar samu na rayuwa, to amma za ka samu zuciyarsa cunkushe take da damuwa, da rashin kwanciyar hankali, da rashin sanin alkibla, da rashin sanin wata, wato da rashin wata manufa wacce take ta gaske. Saboda haka zai rayu cikin kunci, sannan in ya mutu a kabari ya haɗu da kunci, sannan kuma bayan tashin, lokacin da Allah subhanahu wataala zai tashi mutane domin yi musu hisabi, nan ma ya gamu da kunci. Fa inna lahu ma'ishatan danka, sannan Allah ya tashe shi makaho, lokacin da kowa yake son ya ga gabansa domin ya san ina zai sa kafarsa. Shi zai tashi makaho, kuma ya riƙa mita yana ƙorafi, lima hashar rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, yana cewa Ubangiji na ya ka tashe ni ina makaho, bayan kuma na kasance mai gani. Allah ya gaya masa ga dalilin da yasa a yau muka tashe ka makaho, lokacin da kake kafi kowane lokaci buƙatar gani. Kazalika atatka ayatuna fanasita, haka nan ayoyinmu suka zo maka. Kaga wannan yake nuna cewa zikir da aka faɗa a farko ana nufin ayoyin Allah. Ayoyinmu suka zo maka fanasita, sai kai buris da su, kai watsi da su, kazalika yawma tunsa, kai ma haka, kamar haka a yau kai ma za a yi buris da kai, a yi watsi da kai. Saboda haka kaucewa ambaton Allah subhanahu wata'ala da karanta Al-Qur'ani da aiki da shi yana jazawa mutum wannan. Sannan yana jazawa mutum kasancewarsa tare da shaitan, wa man ya'ishu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, wanda duk ya makance ya bar wato zikrin Rahman ambaton Ubangiji shine Al-Qur'ani da abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta na ambaton sa. Allah subhanahu wataala ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, za mu hada shi da shaydan ya zanto abokin tafiyar sa ko da yaushe. To haka yana daga cikin mummunan sakamako na kaucewa Al-Qur'ani da kuma karantarwar sa. Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta Al-Qur'ani kuma da cewa mubarak, wa hadha dhikrun mubarakun. Allah ya sifanta shi da mubarak. Al-mubarak ana nufin abinda yake da al-khairai da yawa, wato abinda yake kathirul khairat, kathirul barakat, abinda yake da al-khairai da yawa shine mubarak, shine wanda Allah subhanahu wataala ya masa albarka. Albarka tana nufin karuwar wannan al-khairin da habakar sa da hawhawarsa. Duk abinda aka ce Allah ya yi masa albarka ko Allah ya yi masa albarka, ana roƙa masa Allah subhanahu wataala ya yawaita al-khairan da ke cikin sa, ya kuma sanya alkhairan su zanto masu hawa ne, masu rubanya ko yaushe. Wannan shine ma'anar albaraka. In aka ce Allah subhanahu wataala yawa abu albarka ko yayi masa albarka, shi yasa addu'a ce babba ba karama ba, addu'a ce mai wato mai ma'ana kwarai da gaske. A roƙa maka Allah subhanahu wataala da yayi maka albarka, ce barakallahu laka, ce barakallahu laka, ma'ana Allah ya sanya alkhairai masu yawa tare da kai, kuma alkhairan su kasance masu rubanya, masu hawhawa, masu karuwa ko da yaushe. Shi yasa a komai mutum yake a rayuwa abinda zai so ya samu shine albarka. Duk abinda yayi yana so Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin wannan abu. Shi yasa mutum idan yayi aure akan masa addu'a ce barakallahu laka wa baraka ala barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ayi masa addu'a a ce Allah ya maka albarka, ya muku albarka kai da matarka, ya sanya hada ku cikin alkhairi. Lokacin da Abdurrahman ibn Auf yayi aure, so ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abinda Annabi ya masa addu'a da shi shine barakallahu lak, Allah ya maka albarka. Wato wannan aure da kai Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairai masu yawa a cikin sa, kuma alkhairan su kasance masu habaka. Duk wani al'amarinka ya kara kyautatuwa ta fuskar kasuwancin ka, zamantakewar ka, haka nan Allah ya baka zuriya mai kyau, matarka ta zan ta gari wacce za ta dadada maka a rayuwarka da ita. Saboda wannan shine abin da ake roƙa lokacin da ake cewa albarka, Allah yi wa ma'aurata albarka. Wannan albarka ita ce muka kauce mata ta hanyar sabawa Allah subhanahu wataala cikin neman auren da kafin ai auren da bayan, da a lokacin da ake auren da bayan an yi auren, ya kasance har kullun mun maida rayuwa ta musulmi, ta koma rayuwa irin ta arna, babu bambanci. Saboda haka idan ana auren ya musulma ko da musulmi, zaka ga cewa yanayin da auren yake dauka babu bambanci tsakanin wanda arna suke, hatta wajen shiga, ta wajen shigar amaryar da yadda za a haɗu maza da mata ƙarƙashin wasu hotuna. Tun kafin ma a yi auren za a fara sabawa Allah, za a fara fito na fito da dokokin Allah, a riƙa fito na fito da wanda shine zai yi albarkar. Za a fara nuna masa cewa bai isa ba, zaka za a fara yin sabon Allah, sannan aka shigo lokacin auren shi ma a yi, sannan bayan an gama auren ma a ci gaba da sabon Allah. To ta yaya za a yi wannan auren zai yi albarka? Ta yaya in duniya za a haɗa ana ta masa addu'ar Allah ya masa albarka, babu wanda albarkar da zai samu domin bai bi hanyar ta ba, bai bi hanyar albarkar ba, domin wanda yake bada albarka shine Allah subhanahu wataala, shine wanda ake sifanta shi da tabaraka. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Saboda tabaraka shine wanda albarkatunsa suka yawaita. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Suna ubangijinka albarkatunsa sun yawaita. Ma'abocin girma da karramawa ko da karamci. Saboda ubangiji subhanahu wataala shine mai bada albarka. Shi yasa shi ba a ce baya daga cikin sifofin Allah mubarak. Ba a cewa Allah mubarak. Dan shi ne mai bada albarka, ba wani ne zai masa ba, shi mubarak wanda za a yi ma albarka. Saboda haka albarka tana nufin haɓakar alkhairi da yawaita sa tare da wanda ake roƙa masa wannan albarka. Shi yasa za mu ga daga cikin annabawan Allah, Annabi Isa alayhi salam yake waja'alani mubarakan haythu ma kunt, aina ma kunt, waja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah ya sanya ni na zanto mai albarka a duk inda yake, wato alkhairansa suka zanto masu yawa a duk inda yake. haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da ƴan kasuwa wasu harkar saye da sayarwa su zama masu gaskiya kar su zama maha'inta macuta idan suna son Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin dukiyoyinsu annabi ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima annabi ya ce masu ciniki da mai saye da mai sayarwa suna da zabi matukar ba su rabu ba annabi ya ce in suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin al'amari ba wanda ya boye ma dan uwansa kowa ya faɗi gaskiya mai kaya ya faɗi gaskiya ya faɗi hakikanin yadda kayansa yake bai yi ƙarya ba ya kuzuzuta kayansa ya faɗi abinda ba haka yake ba bai yi ƙarya ya faɗi wani farashi ya ce da haka ya siye shi ba alhalin ƙarya yake shi ma mai saya ya zanto ya yi gaskiya bai yi ƙaryar cewa an sallama masa kayan nan ƙasa da haka ba ko ya ga ana sayarwa ƙasa da haka alhalin ƙarya yake annabi ya ce to sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsu mai saye mai sayarwa ya ga albarka cikin dukiyar da zai karba ta wannan abu shi ma kuma mai saye ya ga albarka cikin abin da ya saya amma idan suka yi wa juna ƙarya ko ɗaya daga cikinsu ya yi ƙarya ko suka ɓoye wa juna gaskiyar lamari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buhiqat barakatu bai'ihima sai Allah ya rushe albarkar da take cikinsu saboda haka abu ya kasance tare da kai ka amfana da shi wani ya amfana da shi ka ji daɗinsa wani ya ji daɗinsa wani ita ce albarka komai yawan abu in ya zanto ba ka iya amfana da shi ko kuma ya zama maka wani wata tsotsuwa wata kafa ta shiga cikin damuwa wannan ba albarka ba ce da yawa mutane suna da san cewa in aka ce albarka ana nufin abu ya yi yawa yawan ba ita ce albarka ba ya zanto mai amfani ne mai alkhairi ne gare ka amma dan yayi yawa ya zanto kai kanka baka ji daɗin sa ba wanda yake tare da kai bai ji daɗin abun ba wanda babu albarka a ciki haka in aka roƙa maka Allah ya sanya albarka a zuci a dukiyarka ba wai dole ana nufin dukiyar ta ka sai ta yi yawa ba a'a ya zanto amfanin ta gare ka da waɗanda suke tare da kai ya zanto amfani ne mai yawa wani dukiyarsa kaɗan amma ana amfana da shi ta yadda ba ka zato wani dukiyarsa ga ta nan da yawa amma kuma ya zama wa al'umma matsala kullum yadda zai kuntatawa al'umma yake a cikin harkar kasuwancinsa zai kokarin ya ga komai shi ne yake da kaso mafi tsoka na kawon nan kasuwancin kuma ya kuntatawa mutane kaga dukiyarsa ba ta yi albarka ba rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare a haka to wannan sifa ce ta alkur'ani da Allah subhanahu wataala ya ambata da cewa Allah ya saukar musu da alkur'ani wanda yake cike da albarka a cikinsa wanda albarkar nan tashi albarka ce ta shafi addini saboda a cikinsa akwai koyar da shari'a a cikin dukkan komai koyar da shari'a a cikin dukkan komai koyar da shari'a a cikin dukkan wani abu na rayuwa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allah ya ce wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanyar da tafi miƙewa totar hanyar da tafi zama miƙaƙƙiya to ita ce alqur'ani yake nunawa saboda haka a komai idan ka tuntuɓi alkur'ani to zai gaya maka hanyar da tafi zama daidai ka bi duk wata hanya da ta karkacewa alkur'ani to hanya ce wacce take karkatacciya wacce take ba za ta kai ka ga mafita ba ba za ta samu maka mafita ba amma alkur'ani a cikin komai yana nuna maka hanyar da take tafi miƙewa a hayi a cikin harkar aqida ne zai nuna maka aqida ta gaskiya wacce ya kamata ka kudurce tsakaninka da Allah ubangijinka ka kudurce tsakaninka da annabawan Allah da dukkan wani abin da Allah ya yi umarni a yi imani da shi cikin harkar ibada alkur'ani zai nuna maka abin da za ka yi ka kusanci Allah da shi ka samu lada ka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin harkar mu'amala zai nuna maka abin da ya kamata ka yi dai ya zanto rayuwarka tare da 'yan uwanka jinsinka ta yi kyau kai ba ma da jinsinka ba har ma waɗanda ba jinsinka ba ya zanto rayuwarka da su ta zanto rayuwa ce mai kyau alkur'ani shi yake ɗora mutane akan wannan abinda ya shafi tattalin arziki abinda ya shafi zamantakewar aure abinda ya shafi siyasa duk wani abin da ka sani alkur'ani shi yake ɗora mutane akan hanyar da ta dace dukkan wata hanya da za a kawo ta da cewa ita ce hanyar da za ta samar wa mutane mafita matuƙar dai ta ci karo da koyarwar alkur'ani wannan hanya ce wacce ke karkatacciya alkur'ani shi yake ɗauke da waraka daga dukkan wata cuta da take damun dan adam a zuciyarsa cutar kafirci cutar shirka cutar munafirci cutar tariya cuta ta sha'awa, cuta ta hasada, da kyashi, da keta, dukkan wani abin da zai cika zuciyar dan adam ya lalata ta, yasa ta yi duhu kirin. To alqur'ani yana dauke da warakar wannan, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah subhanahu wataala ya ce muna saukar da abin da yake waraka ne a cikin alqur'ani, abin da yake waraka ne da rahama ga mu'minai. Allah subhanahu wataala yana cewa qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ce. Hakanan alqur'ani yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin wa hudan wa rahmatun lil للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءتكم موعظة من ربكم وأذيازو مكو دقاء بنججمكو وشفاء لما في الصدور دا أبن ديكي وركاني دقاء دكم وتشوتاد تكيسكين زوجيا كما شرياني دا بشارة مؤمني. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سوداك كقيا مسو da falalan Allah da rahamar sa ne za su yi farin ciki yafi abin da suke tarawa. Haka alqur'ani yana cike da albarka. Ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin larabawa kan cewa ga abin da za ku rike ku samu daukaka, amma ku bar shi ku tafi kuna inkarin sa, ku bar shi ku fito da abubuwan da ya kunsa na albarka ku amfana da shi. Abdu ibn Humayd ibn Abi Hatim sun ruwaito athar daga Maimun ibn Mihran yake cewa khaslatani fihima albaraka, abubuwa guda biyu sun tattara albarka, alqur'ani wal matar, alqur'ani da ruwan sama. Sai ya karanta fadar Allah wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, muka saukar da ruwa mai albarka daga sama. Sannan ya karanta wannan aya wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan alqur'ani tunatarwa ce mai albarka da muka saukar da ita. Ibn Ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yana cewa Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani bil mubarak. Wannan sifa da yawa alqur'ani ta cewa mai albarka ne sifa ce da ta kunshi dukkan nahiyoyin alkhairi gaba daya. Dukkan wata nahiya ta alkhairi ta shiga karkashin wannan kalma ta mubarakun, wato mai albarka. Yace li anna albarakata ziyadatul khair, saboda albarka abinda ake cewa albarka shine karin alkhairi. Fal qur'anu kulluhu khairun, alqur'ani gaba ɗayan sa alkhairi ne. Min jihati balagati alfazihi wa husniha, ta bangaren balagar da take cikin, wato azancin magana da yake cikin lafuzzan sa, kalmomin sa da kan da suke dauke da shi. Wa sur'ati hifzihi wa suhulati tilawatihi, da saurin haddar sa da kuma saukin tilawar sa, sauƙin karanta shi. Hakanan yace har ila yau alkhairi ne saboda fannunnuka na magana iri-iri da ya kunsa, da fannunnuka na hikima daban-daban da suke ciki. Ci hakanan alkhairi ne saboda wato shari'ar da take ciki, da kuma lataif albalaghiya, wato azancin magana daban-daban da yake ciki. Yace wa huwa fi zalika kullihi ayatun ala sidqi alladhi ja'a bih, baya ga haka kuma alqur'ani aya ce, hujja ce da take tabbatar da gaskiyar wanda ya zo da shi, shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba don komai ba, saboda an kalubalanci mutane kai har ma da aljanu akan su kawo wani abu kamar sa wajen fasaha, wajen hikima, wajen abin da ya kunsa na shari'a da shari'a sun kasa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi musu wannan kalubalan, kuma sun kasa ansa wannan kalubale. Da wannan alqur'ani, saboda alherin da yake cikin sa, al'ummu da dama suka shirya a kowane lokaci, a kowane zamani, waɗanda duk suka yi imani da shi kuma suka amfana da shi. Wasu kuma Allah subhanahu wataala ya haramta musu yin imani da shi. Saboda haka kasancewarsa mubarakun, mai albarka, wannan sifa ce da ta kere sifar da aka sifanta at-taura da ita. A baya can an sifanta da at-taura da cewa Allah subhanahu wataala ya ba wa Musa da Haruna al-Furqana wa ziya'an. Ziya'an din da shi at-taura, Allah ya sifanta ta da al-Furqan, ya sifanta ta kuma da haske. To wannan sifa ta mubarak da aka ba wa al-Qur'ani duk ta kera waɗancan sifofi da aka ambaci at-taura da ita. sannan kuma abinda zai ƙara nuna daukakar alqur'ani yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina saukar da shi zuwa gare shi yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu mu muka saukar da shi yayi amfani da damiri na almu'azzim nafsuhu shine Allah subhanahu wata'ala anzalnahu mu muka saukar da shi aka jingina saukar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wahayin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam daga sama aka ambaci kalmar saukarwa wacce take nuna cewa yana da girman daraja cewa daga sama Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi mustaqarrin sa shine al-alamul ulwi matabbatarsa ko mazauninsa da maganar Allah ce tana sama ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da uluwul zat ya sifantu da uluwul qadar uluwul sifa uluwul fi'l duka wani aiki na ubangiji da sifarsa da darajarsa sama take da zatinsa a sama yake kamar yadda ya sifanta kansa saboda haka alqur'ani daga wajensa yake saboda kaga alqur'ani daga sama yake shi yasa da'iman ake ambatar kalmar anzalna dan a nuna cewa daga sama ya sauko domin daga Allah subhanahu wata'ala yake sai Allah subhanahu wata'ala ya ce afa antum lahu munkirun yanzu duk da irin wannan ku yanzu kwa rika musunsa kwa rika musunta wannan alqur'ani kuna jayayya akan sa har ma kuna cewa adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir kuna cewa adghasu ahlamin tarkacen mafarki ne kawai bal iftarahu ba ma haka ba shi annabi ne ya kirkiro shi bal huwa sha'ir kai ba ma haka ba shi mawaki ne abinda yake karantawa na alqur'ani waka ne bal yatina bi ayatin kama ursila al-awwalun kuka cewa ya kawo mana mu ma aya wata mu'jiza ta gani da ido kamar yadda na farko annabawan farko suka zo da ita yanzu kwa rika fadar wannan bayan yadda alqur'ani ya kunshi abinda ya kunsa saboda haka wanda zai karanta tarihin al'ummar larabawa a yadda suke gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda kuma suka koma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda alqur'ani ya canza rayuwarsu suka zama wasu mutane daban wadanda kamar an sake halitta su sabuwar halitta fil zai tabbatar da irin tasirin da alqur'ani yayi a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ga al'umma wanda ya san yadda larabawa suke rayuwa rayuwar dabbobi ma ta fita su tsafta rayuwa ce ta rashin hankali ta rashin tausayi ta rashin imani ta rashin sanin ya kamata ta rashin alqibla rayuwa ce da cike da jahilci yasa babu abin da za a sifanta ta da irin jahiliya wato ta ko ina ta kowane bangare jahilci ne bai bayyana amma cikin dan kankanin lokaci a kiyasi na samar da gyara cikin al'umma shekarun da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a cikin al'ummar larabawa ya samar da wannan gagarumin canji wanda yayi ta fantsama har yazo yanzu za a ga cewa a kiyasin zaman wato mutun cikin mutane yayi gyara wannan yan shekaru ne yan kadan ba a ma ambatan su shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wa sallam 13 a makka 10 a madina ana saukar masa alqur'ani a cikin wannan dan kankanin lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan alqur'ani da ake saukar masa samar da wani gagarumin canjin da bai tsaya iya wannan tsibirin larabawa kawai ba canji ne da ya fantsama yayi na su ko ina duniya a cikin dan kankanin lokaci a cikin kasa da shekara 25 sai gashi waɗannan larabawan da da ake ganin su wasu wulakantattu kaskantattu waɗanda suke da ci baya marasa wayewa da kikai sai gashi a cikin dan kankanin lokaci su ne suke rike da ragamar tafiyar da al'amura a duniya sun karya daular farisawa sun karya daular rumawa daulolin biyu da a lokacin kowa tsoron su yake a duniya sai ga sun kai su ƙasa me ya kawo irin wannan canji qur'ani in ka dubi ɗaiɗai kun sahabbai kowanne ka koma tarihinsa kafin zuwan musulunci ya yake da kuma tarihinsa bayan ya zama musulmi ya yi zama ba za ka iya cewa wancan mutum shi ne wannan ba gaba ɗaya kamar an sake masa halitta ne gaba ɗaya tarihin sayyidina umar ka gan shi kafin jahiliya ya yake bayan musuluncinsa ya yi zama bayan musuluncinsa ya zama wani mutum daban hakanan kowane ɗaya daga cikin su abdurrahman ibn auf karanta tarihin su kafin zuwa musulunci da bayan zuwa musulunci wani irin canji suka samu khalid ibn al-walid saifullah al-maslul ka duba ka ga da yake kafin zuwa musulunci da yadda ya zama bayan musulunci dukkan kowanne ɗaiɗaikun su in ka duba sai ka ga irin gagarumin charmin da alqur'ani ya haifar a tare da shi shi kaga lalle albarka ce ba karama a cikin sa ba. Lokacin da muka yi tafsirin walqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, mun faɗi misalai irin waɗannan masu yawa. Saboda haka alqur'ani cike yake da albarka, ba komai ya jawo ci bayan al'umma ba illa sakin sa. Idan da za mu dawo mu riƙe koyarwarsa sau da ƙafa, mu kwatanta abin da yake faɗa mana, to babu shakka ɗaukaka mu sai tafi, sai ta zama abin buga misali kamar yadda ta kasance a baya. Amma da zarar muka saki alqur'ani kamar yadda muka yi din nan, to babu yadda za a yi kuma ta ɗauka ta same mu. Saboda kuma dukkan wata sifa ta lalaci da rashin gaskiya da rashin amana da rashin tsoron Allah da mugunta duk za ta fita tattara a cikin zukatanmu ne. Saboda mun watsi da abin da zai wanke mana wannan cututtuka da suke zukatanmu. Saboda haka komawa ga alqur'ani shi ne ɗaukakan kowace al'umma. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake inkarin wannan tare da Larabawa. Kuna ga Yahudawa ga su nan a gabanku, kuna ga yadda suke ƙanƙama a taura da aka bawa annabinsu, kuna ga yadda kuke ganin sun fi ku komai, sun fi ku ilimi, sun fi ku hatta tattalin arzikin a hannunsu yake. Su suke juya ku yadda suke so. Ya aka yi su suka riƙe littafin suka samu wani ɗauka, ku kuma za ku bar littafin da ya fi nasu har ku zauna kuna gashi nan an saukar muku mai albarka amma ku sake shi. Saboda haka abin abin mamaki ne kwarai da gaske. Shi yasa wannan istifham ne na ta'ajjub na inkari, afa antum lahu munkirun, yanzu ku ne masu musun alqur'ani bayan albarkar da take cikin sa, tare da cewa kun yarda Allah subhanahu wataala ya saukar da Taura ga Annabi Musa alaihi salam, yaya kuma za ku ce ba ku yarda Allah ya saukar da wani littafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Kuna da ku kuke magana da harshen Larabawa, ku kuke fahimtar irin abin da alqur'ani ya kunsa na fasaha, ku kuke fahimtar balagarsa wanda ba wani wanda yake fahimta kamar yadda ku kuke fahimta. Ɗaukakar ku da komai naku yana cikin sa, saboda me za ku riƙa gaba da shi har ku riƙa sifanta alqur'ani da cewa tarkacen mafarki ne? Allah ya ci gaba da cewa walaqad ataina
ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alim. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
الله يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كما حقيقة من باو إبراهيم rushdahu shiriyarsa min qablu tun farko, wa kunna bihi alimina kuma mun kasance masana ne da shi, mun kasance muna sane da shi. Id qala li abihi wa qaumihi, tuna lokacin da ya ce wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, menene amfanin waɗannan gumakan da kuka dukufa akan bautarsu? Qalu wajadna aba'ana laha abidin, suka ce mu ma mun samu iyayenmu ne suna bautar su. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin, Annabi Ibrahim yace lalle haqiqa kun tabbata ku da iyayenku kuna cikin bata mabayyani. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin, suka ce yanzu da gaskiya wai da gaskiya kazo mana, am anta min al-la'ibin, ko kuma kai kana daga cikin masu wasa da mu ne? Qala, yace bal a'a ba haka bane, rabbukum rabbus samawati wal ard, ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa. الذي فطرهن وند يقاقي حلترسو وانا على ذلك من الشاهدين كما ني الى cikin masu shaida ina daga masu shaida akan haka wanda ita ce kissa ta biyu daga cikin kissoshin da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura domin kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam hankali domin lallashin sa akan abin da yake gani ko yake samu shi daga da mutanansa daga Quraishawa na tsangwama da nuna kiyayya da gaba anan zamu ga an ambaci kissar annabi Musa da farko sannan kuma aka biyo bayan ta da kissar annabi Ibrahim alaihi salam tare da cewa annabi Ibrahim shine jadduhu al'ala kakan annabi Musa ne na can Musa daga cikin annabawan Banu Isra'ila ne Isra'ila shine annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam saboda annabi Musa cikin jikokin annabi Ibrahim ne to amma an fara kawo kissar annabi Musa kafin a kawo kissar annabi Ibrahim saboda abinda muka ambata a jiya cewa yanayin da'awar annabi Musa alaihi salam tana kama da yanayin da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar cewa dukkanin su Allah subhanahu wataala ya ba su wani littafin da ya dore ana karanta shi dukkanin su Allah subhanahu wataala ya sa sun samar da wani tsari na kafauta al'umma annabi Musa alaihi salam ya kafa al'umma Banu Isra'il wata babbar al'umma ce wacce har gobe suna nan haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa wa al'ummar larabawa wani tsari wanda har yanzu yana nan sannan kuma sun yi kamanceceniya wajen yawan mabiya annabi Musa alaihi salam ya samu yawan mabiya a cikin annabawa ba kowa ne ya samu mabiya kamar yanda ya samu ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake ba da labarin da ya ga wasu mutane a ranar gobe kiyama sun taho da yawa yana zata ma al'ummar sani aka ce masa a wannan Musa ne da jama'arsa saboda yawan su saboda haka yana da yawan mabiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawan mabiya sabana annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam karanta kissar shi tarihin shi a cikin alqur'ani gaba daya ba za ka ga cewa mutanansa sun imani da shi ba ba inda aka nuna mutanansa sun imani da shi hatta bayan abin da ya faru na kokarin kona shi kurin kona shi da aka yi ba su yi imani ba duk da abin da suka gani na aya na hujja na mu'jiza wanda suke take tabbatar da cewa daban yake shi ba kamar su yake ba amma ba su yi imani ba wanda aka ce ya yi imani da shi shine annabi Lut fa amana lahu Lut aka ce Lut ya yi imani da shi sai matarsa Sara Lut dan baffansa ne ya yi hijira tare da shi sai kuma matarsa Sara su ake ambata cikin waɗanda suka yi imani da shi amma da kan mahaifinsa da mutanansa da sarkin garin su duk ba wanda ya yi imani da shi shi yasa ba ya yi hijira ya taho Masar daga Masar ya taho Falastini anan ne kuma Allah subhanahu wataala ya azarta shi da haihuwa bayan ya yi shekaru bai samu haihuwa ba saboda haka babu wasu da za a ambata cewa ga wasu sun yi imani da annabi Ibrahim alaihi salam to amma annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam ya samu jama'a sosai ya samu Banu Isra'ila da yawa da suka yi imani da shi saboda haka halin shi Ibrahim ya fi kusa da halin annabi Nuh kamar yadda Allah ce fa ma amana ma'ahu illa qalil ɗan kaɗan suka yi imani da shi duk da kasancewarsa ya yi shekara 50,000 a cikinsu amma Allah subhanahu wataala ce fa amana ma'ahu illa qalil babu wanda ya yi imani da shi sai ɗan kaɗan daga cikin mutanensa to saboda haka sai shi yasa aka jinkirta ambatan su anan aka fara da ambatan annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salam saboda kamanceceniya da ke tsakanin su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fuskar da'awa shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi duk sanda wani abu ya faru yakan tuna da annabi Musa ne aka cutar da shi sai ya ce rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min zalika fa sabar Allah ya ji kan dan uwana Musa an cutar da shi fiye da haka yayi hakuri yana yawan tuna annabi Musa alaihi salam saboda wannan kamanceceniya da suka yi to sai aka jinkirtar da kissar sa ta zo bayan sa kissar Nuhu za ta zo nan gaba shi ma akwai kamanceceniya da annabi Ibrahim shi yasa shi ma kissar sa ta zo daga baya sannan shi alqur'ani ba littafi ne irin na tarihi ba littafin tarihi shi ake rubuta shi wato daki daki a dauko daga farko a tafi har zuwa ƙarshe shi alqur'ani kowane abu ana ambatan sa ne gurgurdan hikima da kuma dalilin da zai sa ambace abu anan shi yasa za iya kawo wani abu wanda yazo daga ƙarshe sannan a kawo wanda yazo daga farko bayan sa saboda ba littafi ne ba kitabu tarikh bane littafi ne na wa'azi littafi ne na tunatarwa littafi ne wanda yake dauke da kissoshi da ake bayarwa domin su zama ibratul li ulil albab domin su zama izina su zama wa'azi ga masu hankali saboda ka kowane guri aka dauko abinda shine zai zanto izina a ciki sai ambace shi a daidai wannan gurin a sannan kawo kissar annabi Ibrahim alaihi salam da cewa kissar annabi Nuhu za ta zo nan gaba kissar annabi Nuhu ta gabace kissar annabi Ibrahim alaihi salam amma kuma aka kawo annabi Ibrahim bayan annabi Musa kai tsaye saboda annabi Ibrahim alaihi salam ya fi kusa da larabawa waɗanda ake wannan tataburza da su larabawan Qurayshawa suna dangantuwa da zuwa ga Isma'il alaihi salam Isma'il kuma da yake ga annabi Ibrahim alaihi salam saka kaga annabi Ibrahim kakansu ne kuma suna tutiya da shi da cewa suna bin addinin sa ne ga Ka'aba nan wacce ita ya gina anan suke bautar su saboda ka kawo musu shi a nuna musu cewa hanyar sa ita ce hanyar ba'iki sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim alaihi salam ya shelanta tauhidi ne a lokacin sa wa iz bawana li ibrahim makana al bait alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit taifin wal akifin wal ruk'i sujud annabi Ibrahim alaihi salam ya zama shine wanda ya shelanta tauhidi a cikin al'ummar sa ya zama shine shugaban al hunafa shine shugaban wadanda suke karkacewa dukkan wata bauta dukkan wani abin da ya saba wa Allah zuwa ga bautar Allah shi kadai saboda haka an bato musu shi anan a fara kawo musu maganar sa yafi kusa akan a kawo maganar annabi Nuhu alaihi salam saboda haka sai batun sa ya fara zuwa sannan kuma ga Ka'aba a cikin su wanda sun san cewa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya kafa ta kuma ya kafa ta ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce an tahir baiti lit taifin wal akifin wal ruk'i sujud la tushrik bi shay'a kada ka hada ni da kowa saboda haka annabi Ibrahim ya zanto shine ya assasa shirka abin ya assasa tauhidi ya yaki shirka Ka'aban nan ga ta a tsakanin su suna ganin ta sannan baya ga wannan annabi Ibrahim alaihi salam ya gina wasu gurare wanda yake gurare ne na tauhidi kamar a gurin bauta da ya gina a Jabal Nebo a cikin Jabal Nebo yanzu yana cikin kasar Jordan wanda idan aka haushi ana hango abin nan Ubbatus Sakhra wacce take Baitul Maqdis sannan shine har ila yau ya assasa gurin bauta a inda aka gina haikal Isma'il haikal Suleiman haikal Suleiman gurin bautar annabi Suleiman inda yake a yanzu a cikin Falastin annabi Ibrahim alaihi salam shi ya fara roƙon sa a gurin bauta a Urushalim a Qudus zaka kissar annabi Ibrahim alaihi salam dukkanin ta hujja ce akan tsayar da tauhidi da yaƙar shirka kuma wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to kaga nan akwai wato nunawa mushrikan larabawa waɗanda suke tutiya da Ibrahim alaihi salam cewa kakansu ne kuma su suna bin hanyar sa ne a nuna musu cewa wanda kuke tutiya da cewa kakanku ne kuma hanyar sa kuke bi yayi hannun riga da ku abinda yake kai ba shi kuke kai ba don haka aka kawo labarin sa anan bayan nan kuma in aka duba shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam ita ce mafi girman shari'a bayan ta annabi Musa bayan shari'ar annabi Musa a girman shari'a sai ta annabi Ibrahim alaihi salam to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka sa Allah subhanahu wataala ya gabato da kissar sa ya fara da kissar annabi Musa sannan ya kawo kissar sa sannan kuma daga baya aka kawo kissar Nuhu alaihi salam Allah ce walaqad ataina ibrahima rusulahu min qabl haqiqa mun bawa ibrahimu shiriyar sa tun gabanin haka wato tun farko mun datar da shi da sanin gaskiya mun kuma tsirar da shi daga mutanansa da kuma danginsa waɗanda suke bautar gumaka ibnu atiya a cikin littafin sa al-muharrar al-wajiz yana cewa ar-rushdu 'amun fi hidayatihi ila rafd al-asnam ar-rushd shiriya da Allah subhanahu wataala ya bashi anan shiriya ce ta gaba daya shiriya ce ta kunshi wato bijirewa bautar gumaka da kuma shiriyar da aka bashi lokacin da ya dubi taurari ya dubi taurari ya dubi wata ya dubi rana ya tabbatar wa da mutanen su cewa waɗannan da kuke bautawa ba za su zama Allah ba ba za su zama abun bauta ba Allah subhanahu wata'ala cewa kazalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi ad-dallin فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين النبي إبراهيم عليه السلام ينونا مسوشي وأنا أبو بارسكي بوتا دكا ننسو وأبا بمبوتا بني دو من سنة زوا سقشي الله سبحانه وتعالى ما زوا يقشي duk abin da zai zo ya gushe ba zai zama shi ne kuma abin da za a bauta masa ba da tauraro da wata da sauransu waɗannan duk ba za su zama abin bauta ba ya nuna masa wannan tun gabanin annabta saboda haka Allah subhanahu wataala ya bashi wannan shiriya tun jumawa anan zamu ga Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa walaqad yayi ta'kilul khabar dalamul qasam haqiqa kuma aka kawo qad wanda take nuna tabbatar a ƙara ƙarfafar magana domin a tabbatarwa da Quraishawa da suke tutiyar su ɗan dangin Annabi Ibrahim ne a tabbatar musu cewa kun saba masa ba kwa tare da shi kun saba wa shari'ar babanku kuna kamar ma yanzu da kuke faɗa da wato shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da ita da mahaifin da kakan da kuke faɗa shi Annabi Ibrahim alaihi salam domin shi Allah subhanahu wataala ya bashi shiriya na gujewa dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba ya bashi shiriya na bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa shiriyar da ya ba Annabi Ibrahim shiriya ce ta musamman shiriya ce wacce take da girman sha'ani shi yasa Allah subhanahu wataala ya jingina bayarwa zuwa gare shi yace walaqad ataina mun bawa Ibrahim rushdahu sannan kuma aka jingina rushd zuwa ga shiriya zuwa ga dabirin Annabi Ibrahim alaihi salam wannan اضافه المفعول ابن اضافه شيء الى مفعوله saboda shi ibrahim anan shi aka bawa rushud din ubangiji subhanahu wataala idafatul masdar ne ila maf'ulihi Allah ya jingina rushud din zuwa ga ibrahim wanda shi aka bawa wannan shiriya wato shiriyar da muka bawa annabi ibrahim alaihi salam idafar anan cewa rushdahu shiriyar sa dan a nuna maka cewa shiriya ce da ta sha bamban da ta kowa shiriya ce ta musamman kowa yana da tashi irin shiriyar amma shiriyar da aka bawa Annabi Ibrahim shiriya ce ta musamman da ba kowa ne ya samu irin ta ba in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne yake da shiriyar da ta dara ta Annabi Ibrahim alaihi salam amma kowa da aka bashi shiriya shiriyar sa baya take kasa take da ta Annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa aka raba masdar din zuwa ga shi aka ce rushdahu shiriyar sa إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يا يبيشي يا كرا وشتاء الأمة شي كدي الأمة ومن ألوك تنسى بندشي باب وندي إلى توحيدي كمرسى سوراك يزمع الأمة قانتا لله حنيفا بيأي نيقى الله بكركتي ودكا وانا أبن دائكي بوتابا الله با ولم يكن من المشركين بي تبا زما cikin mushrikai ba aka annabi ibrahim alaihi salam bai taba shirka ba to shi yasa aka jingina wannan rushud din zuwa gare shi aka ce an bashi shiriyar sa sannan Allah ce min qablu gabanin mai gabanin annabi musa gabanin at-taura gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko gabanin mai ake nufi wannan shine mawdu'in karatun mu insha Allah in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fahimi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh